Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi shi a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa mutanen da rikicin makiyaya da manoma ya raba da muhallansu a jihar Adamawa na neman a kai musu dauki domin su koma gidajensu.
Yadda kake gani a wannan wurin yara suna cikin masifa, yara suna cikin azaba haka tsofaffi haka mata. Wannan abu dai kawai sai dai muce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma mutane suna cikin azaba.
Muna dauke da sauran rahotanni ma. Sannan babu ya kuma kere zai gabatar da shirin sana'a dawo lafiya. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridin Jamhuriyar Niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa kofarsa a bude take ya tattauna da kasar Iran. Trump da ya wannan kalamin ne a fadar White House lokacin da wani lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da yi da Prime Minister Italia Giuseppe Conte. Anan ne wani ɗan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake gana da shugaban Iran Hassan Rouhani. Trump ya amsa da cewa ganawarsa na garin da garin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa misali akan irin hubbasansa a fagen diplomasiya, musamman ma ga kasashen da ake ganin suna gaba da Amurka. Saboda haka babu tantama zan gana da Iran idan suna son ganawan, sai dai bai sani ba ko a shirye suke. Har yau ya an kara tambayansa ko akwai wasu sharuɗa da za a jita ne na ganawar da shugaban na Iran, amma sai ya ce ko kusa ba kowane irin sharadi, muddin dai mahukutan kasar na buƙatar hakan. Sai dai kuma ita a nata ɓangaren Iran ta ce muddin za a yi wannan tattaunawar da Amurka to wajibi ne Amurkan ta sake komawa cikin yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla kan shirin nukiliya wacce Trump ya janye Amurka. A zaben da aka gudanar a kasar Mali, jami'an kasar sun ce ba a gudanar da zabe ba a rumfuna sama da 700 a zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Lahadi. Hakan ko ya biyo bayan hare-hare da kuma barazanar tashin hankali ne. Mahukuntan suka ce wannan adadi ya kai kashi 3 na daukacin mutanen kasar da basu jefa kuri'a ba sakamakon tashin hankali. Wuraren da wannan lamari ya shafa kuwa suna yankunan da suke tsakiyar kasar da kuma arewaci, inda ake fuskantar masu tsauraran ra'ayin addini da kuma rikici na kabilanci. Dama dai matsalar tsaro ita ce sahun gaba lokacin yakin neman zaben, wanda shugaba mai ci Ibrahim Boubacar Keita ke neman wa'adi na biyu, kuma wasu 'yan takara har 24 ne ke fafatawa da shi. A wuri ɗaya kuma jiya Litinin a kasar Zimbabwe suka jefa kuri'a wanda ke cike da tasiri ga kasar, wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya sukurkuce da martaban kasar da ta zube a fuskan duniya a ƙarƙashin tsohon shugaban kasar Robert Mugabe, wanda ya kwashe shekaru 38 yana musu mulkin kama karya. Masu sa ido a zaben cikin birnin Harare, fadar gwamnatin kasar, ba su ba da bayanin wani tashin-tashina ba har zuwa lokacin da za a rufe rumfunan zabe da yammaci. Elmal Brok, shugaban tawagar tarayyar Turai da na masu sa ido a zaben, ya ce a wasu sassan kasar zaben ya tafi kan tsari, amma a wasu sassan ko an yi zaben sai dai ba bisa tsari ba. Wakilin gidan wannan rediyon ya zarci rumfunan zabe guda 3 a babban birnin lokacin da ake dab da rufewa, kuma ya ce akalla kashi 85 zuwa 92 ne na masu jefa kuri'a suka fito. Zaben dai ana fafatawa ne tsakanin mutane biyu fitattu, wato shugaba mai ci yanzu Emmerson Mnangagwa, wanda ya karɓi mulki daga tsohon shugaban kasar Robert Mugabe, sai kuma shugaban yan adawa Nelson Kamisa. A babban birnin kasar Harare, matasa masu kaɗa kuri'a sun fito kwansu da kwarkwatansu domin jefa kuri'arsu, waɗanda malaman zaɓe ma suka ise su a layi gabanin abu da rumfunan zaɓen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari akan wasu Turawa ma yake ke a ranar Lahadi a Tajikistan kamar yadda cibiyar bayanan sirri mai zaman kanta da ake kira SET ta ruwaito. Mutane hudu da suke kan kekuna ciki har da Amurkawa biyu sun gamu da ajalin su ne a kudancin Dushanbe a lokacin da wata mota ta yi auka musu, kuma waɗanda suke cikin motar suka fito suka shiga daba ma waɗannan mutane masu kekuna wuka. Ko baya ga waɗannan Amurkawan cikin su akwai ƴan kasar Holland da Swiss cikin waɗanda aka kashe. Kana wasu da ke kan keke su uku sun samu rauni ciki ko har da ɗan kasar Faransa. Sai dai ministan cikin gida na kasar ta Tajikistan ya ce ƴan sanda sun bi waɗannan maharan kuma sun yi nasarar kashe hudu daga cikin su. Kana suka damke guda, sai dai kuma wani rahoto ya ce biyu daga cikin su ne aka kashe ba hudu ba. Bayan da aka kai harin ne sai kungiyar ta IS ta ce mayakanta ne su kai wannan farmaki, kuma hari na gaba da za su kai sai ya fi wannan muni. Jaridar Washington Post ta ruwaito cewa hukumomin leken asirin Amurka sun ce ga bisa dukkan alamu Koriya ta Arewa na kera wasu sabbin makamai masu linzami. Jaridar ta ce ta bakin wasu jami'an da ba su yadda a ambaci sunayen su ba sun ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa tana kera kalla makami mai linzami guda kila kuma biyu ba wurin wani binciken da ke Salmon Dog. Jaridar ta ce wani sabon shaidar yin hakan ko ya hada da hotunan tauraron dan adam da ta dauka wanda ya nuna cewa makami irin wanda yake amfani da mai ne kuma yana iya kaiwa a nan Amurka.
Ladan Ibrahim a yawake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya mutanen da rikicin makiyaya da manoma ya raba da mahallansu a jihar Adamawa na kira ga hukumomi da su kai musu dauki domin su koma gidajensu yayin da hukumomin ke kokarin lalubo hanyoyin shawo kan wannan rikici. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Kama daga Adamawa Taraba Benue kai hama zuwa jihar Plateau kusa fa matsalar guda ce na tashin hankula da ake danganta da rikicin makiyaya da manoma. Lamarin da yanzu ma haka yayi mai da wasu ƴan gudun hijira.
An kore mu, an kashe mana mutanen mu, an kukkona mana gidaje ga muna nan dewa anan.
Eh kuma sun shigo suna kukkone mana gidaje, muna tarma da hankali. Kakana ma kusa baka shi. A inda zo ina kofan shi.
Kan gaskiya an yi mana kone, kamar yanda na sai nan daki na kan ko abu daya bin fitar a wurin. Kamar yanda kun kalli nan na gudun nan da yara na. Ko gele ben doka hannuna ba ni na sujeran yara na koyar da nawa shi ya sa mun gudu kuma muna neman taimako.
To ya koya in sa kai ke kallon halin da ƴan gudun hijira ke ciki a yanzu. Malam Muhammad Lawal Dalladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa na ko cikin ƴan sa kai da ke tallafa wa waɗannan ƴan gudun hijira ya mako bayyana halin da ake cikin.
Yadda kake gani a wannan wurin yara suna cikin masifa, yara suna cikin azaba haka tsofaffi haka mata, wannan abu dai kawai sai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma mutane suna cikin azaba.
Ya mako zuwa yanzu akwai ɗaruruwan ƴan gudun hijira da aka kona a ƙauyuka da ke cikin halin ban tausayi wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin Mayo Balwa. Malam Abdulrashid Abubakar shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da ƴan gudun hijira ke fakewa ya ko bayyana halin da ake ciki.
Bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran ɗin suna da ciwo na mizis, sai muka yi disadi muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga ƴan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba, sai muka rufe makaranta for 2 days. Hijiran suka sake zuwa kowane rana suna karuwa. Yanzu a takaice muna da gudun hijira a makarantar nan ya kai mutane 2000 da wani abu a makaranta.
Garin Gerle da ma wasu ƙauyuka biyar da ke makwabtaka da garin na cikin inda aka fi barna an kone gidaje da dukiya baya ga ma dabbobin da aka kashe. Kamar yadda basrashin garin Malam Muhammadu Usman Baba ya sake faɗi wadannan lamarin ya shafa. Yanzu haka ma na ma cikin wani mawuyacin hali.
Dama muna so mu kira gwamnati ya dube mu don Allah mu a kasan Gengle muna a cikin wahala. Niwa da kuma bamu yanzu inda mu za mu je belle musamman ma wayanda aka kona gidajensu. Yanzu suna so su koma su duba gida gonakinsu su dan samu dai ko dan wake su sa na baya don wancan kan ya rige ya baci.
Yanzu haka dai hukumomi na ci gaba da tarukan lalubo bakin zaren magance wannan matsala. Inda ku aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda.
Lalle wannan kera ne duk abin da zai faro mun bisa mun san ba za a samu dan komisina a jeji ba. Daga mun Fulani jeji sai manoma abu zai same su. Allah ya sa kiran da kuka yi yau
kun zo kun kai mana kun nuna mana dalilai da suka sa in abu ya taso kamar haka ba ku kan so rigaggawar shiga to mun gode mun amince
kuma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da kowa irin waɗannan matakan da ake dauka kai hafa da damin ido ko kuma tunda dan iya magana kan ce zama lafiya waya fi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Malala wannan rahoto dan daro ne daga rahoto na musamman da zamu kawo muku a ƙarshen mako mai zuwa idan Allah ya kamu. Yanzu agogo anan na ci a ƙarfe 3 dare ne da minti 10:11. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Madalla a ƙarshen makon da ya gabata ne a jihar Bauchi Najeriya matasan jami'ar APC a mazaɓar dan majalisar dattawa ta Bauchi ta tsakiya suka gudanar da zanga-zanga da suka kira ta Allah wade da sanatan da ke wakiltar su a majalisar dattawa wato sanata Isa Hamma Misau wanda suka ce ya koma jami'ar PDP daga APC to sai dai magoya bayan sanatan su ma sun kare matakin da ya dauka kamar da za ku ji a wannan rahoto na Abdulhab Muhammad.
Matasan sun gudanar da taron gangamin ne a garin Misau, mahaifar dan majalisar dattawa Isa Hamma Misau, ga kuma ƙarin bayani daga bakunan waɗanda suka shirya gangamin da kuma dalilan su na yin hakan.
Ni sunana Kasim Saji, ni ne wanda na shirya wannan gangami kuma ni ne shugaban wannan kungiya da take wannan gangami a yanzu haka. Manufar wannan gangami shine mu ƙara jajjada goyon bayan mu a shugaba Buhari da ci gaba da zaben sa shekara mai zuwa 2019 Allah ya kai mu kuma mu nuna bacin ranmu game da abinda sanata Isa Misau wanda yake wakilcin mu yayi bayan mu muka zagaya sako sako da shi muka nema masa kuri'an jama'a saboda darajar Muhammadu Buhari kuma yace amana mu bai sanar da mu ba ya bar jam'iyyar mu tun yana da ubangidan sa wanda zai zabe shi a Ilori sai ya je su ci gaba mu dai anan mun dau mataki babu mu babu shi mu mun ba ma bukatan dawon sa dan dama ya rikita mana mu jam'iyyar a wannan yanki
sunana dan Asabe Abdul Musau wannan taro ƴaƴan jam'iyyar APC ne musamman ma matasa da suke boci ta tsakiya musamman ma karamar hukumar Musau suke nuna goyon bayan su da jinjinan su ga shugaba Buhari da jam'iyyar APC sakamakon dan majalisar wakile sanata dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar mu ya tattara kayan sa shi kadai ya koma jam'iyyar PDP ba tare da tuntuban duka mutanen mazabar sa ba muna bayyana ra'ayin mu ne yayi rigadin kansa ne ba tare da mutanen mazabar sa ko rumfan zaben sa ko karamar hukumar sa ko constituency sa ba distinguished senator Isa Hamma kuma dukan mu al'umman mazaban sa daga rumfan zaben sa zuwa karamar hukumar sa da gunduman sa mun zabe shi ne saboda shugaba Buhari tunda yanzu baya tare da jami'ar shugaba Buhari ba ma tare da shi wannan shine ra'ayin mu dalilin da yasa kenan muka yi wannan gangami a yau
sunana Babani Hassan Mr. na shiga wannan gangami ne saboda abun da ya mana wanda bamu ji dadin sa ba shi sanatan mu wanda yake wakiltar mu Isa Hamma ya fita daga jami'ar da muka sha masa wahala bai ba mu naira ba bai mana komai ba albarkacin wanda muke kauna Buhari muka zabe shi ba tare da ya tuntubi kowa ba ya fada yace ya koma wata jami'a daban wanda PDP mu kuma ba ma PDP shine muka yi gangami na Allah wadai da wannan niyyar tasa
sai dai kuma a ɗaya gefen wani mai goyen bayan sanata Isa Hamma Musau yayi fatali da taron gangamin inda yace aikin wasu tsirarun mutane ne
sunana Alhaji Isa Idrisa Musau magoyin bayan sanata Isa Hamma Musau harka ce ta mutane tsirararru kaga irin mutanen da suka yi wannan zanga-zanga mutane ne waɗanda gaba ɗayan su babu wani ficaccen mutum ɗaya wanda za a ce yau ɗan siyasa ne shi ficaccen ɗan siyasa dukan su yara ne ƙarana wanda ba su wuce mutum 50 suka yi wa'innan abubuwan ba kuma kai dinnan ka gani ka san cewa Isa Hamma yana da goyon baya a nan Musau ba ma nan Musau ba duka santar zuwan da sauransu wannan rudu ne suke ta yi kawai da sauransu saboda hasara da bakin ciki kawai
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdulwahab yanzu ga shirin adawa lafiya
matafiya adawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na adawo lafiya baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin a shirin da ya gabata bakon mu Muhammad Ballo lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da nan tuki a Najeriya ya dauko mana bayani akan batun inshoran motoci inda ya tabbatar mana da cewa doka ce mutane su yi inshora ababen hawan su haka zalika ka'ida ce a hadawa mutun takardar insurance a cikin takardar abin hawan sa kafin ya hauda mota akan hanya ko kuma babur akan wannan batun inshoran ne nayi masa tambaya kamar haka to kana ganin anan kuma ana samun abubuwa suna tafiya yadda ya kamata dan saboda idan mutum ka san kana biyan insurance zai iya taimakawa kuma ka kiyaye wasu ka'idoji na hanya
eh ban ke dan kuma ka san insurance abu ne wanda zan ce maka akwai an cire mutane su yi ba abu ne wanda yake kai ne da kanka zaka tunka lokaci na ka abin ke
na'am
eh ba wai an ce dan din din su ka kamar tsura dan da kuma mun ba ya haika tan su rosa da yana da sali idan suka bi ciki ta kai ka wai za su ce maka ina in ji wannan mota kawai na wace wa da kike biske da wannan shura za ka ga mutum da kula da shi da biyar da yayi
mmm
dan biyar da kin nan ya da nan ta kuma ce ta tsuwa ce
mmm
hello
na jin ka
eh wa nan ne ku su ga ku ga ya da nan da ku ne ce zuwa ce dan da kin da kai ke shura ta kan da kabin mutum da wannan ne yana gurin da kike idan ne da kai wannan idan mun goce da fara da mutum sai ta kai yau student doka cewa idan aka kama ka baka da insurance da kabin mota kuma ne kici da za a maka a ce a iya sani da ne da gobe mai tsammani a kowa nan yanzu ba ta ce dan yin din nan ka ga da baka da insurance ba sai a baka hukunci
to daga karshe mai zaka ce ma ainihin da farko kama daga direbobi da suke amfani da hanya da ma mutane masu tafiyar kasa da fasinjoji da ake daukar su a motar haya da su ƴan road safety da ƴan sanda da hukumomi gabaki daya wani irin shawara zaka bayar game da harkar biyan dokokin hanya
to shawara ne da kullum mana ita cewa mutane da suke amfani da hanya da Allah wanda suke tafiya a ƙasar ne ko wanda suke tafiya a kan babura ne ko wanda suke tafiya a cikin mota da akwai ka'idodin tafiyan hanya da hukuma ta Canada a bi. Idan kana tafiya a ƙasar Allah misali, shawara ce ga ranar da ne 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 ne. Idan ya kamata idan kana tafiya ta hanyar dama, idan kana tafiya sai ka mai da tafiyan ta hanyar abu, shi da motocin da suke zuwa haka da yake da shi a fuskantar ka. A harkar da kaji da kiya kana tafiya ka ga kuma kana tafiya ta ɓangaren da mota take ta tafiya ta bayan ka ba. Na ɗaya ke nan. Sannan na biyu kuma zai lura cikin kada da farko akwai ƙa'idojin hanya kuma da yake yawanci idan kana tafiya shi ba ka ga alamu. Kuma ina kuma wurin Allah ya tafi tsayin da wannan asibiti ne. Wannan makaranta ce wannan titi ne ya kamata da wani mutane su tsalla a yanzu a kwasu kenan. Da kuma wanda suke kan abubuwan hawa mota ne ko masu yake da shi yanzu kai ne da wurin ne ya kamata a ce su kiyaye su bin tsare su su bin da aka shiya ne. Sannan hawan da ruwan hawa ba ta da lantarki shi ya yi biyu a Najeriya. Da aka a duk lokacin da za ka mai bin kawo a ruwa wani ka tun kusan da jama'a ta hanyar da kima ya fi ne ba ka damun hawan wannan titin. Ko kuma hawan wannan abu hawan ka hajji ke bishi. Sannan su kuma da na tsoro wani ya kamata su kuma su kare kanfi wurin tabbatar da cewa wa'annan lokacin da hukuma su tare da Ali su kuma sun tabbatar da amincin da ya kamata a yi shi. Irin ba shawara na. Ina Allah ya mu tuna ta yi shiga wannan ruwan.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da lauya Muhammad Bello, masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya. Muna kuma mika dubun godiya gare shi. Yanzu a madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kuma da lage da Baba Yakubu Makeri yanzu ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Matakin rufe wasu kafafe masu zaman kansu da ma'aikatar harajin Jamhuriyar Nijar ta kaddamar a 'yan makonnin nan saboda rashin biyan haraji ya hana fitowar jaridu da dama a wannan mako. Jaridar Ranketor na cewa 'yancin aikin jarida na fuskantar barazana a Nijar bisa la'akari da yadda wannan mataki ke fayyace alamun amfani da ma'aikatar ta haraji domin rufe kafafen da ke sukar lamirin gwamnati. Duk kuwa da cewa a shekarar 2011 shugaba Isun ya ɗauki alkawalin sakarwa 'yan jarida marar gudanar da aiki ba tare da wata tsangwama ba. Jaridar Le Nouveau Republicain ta mai da hankali akan zaben shugaban kasar da aka gudanar a ƙarshen mako a Mali, inda shugaba mai ci Ibrahim Boubacar Keita ke neman wa'adin mulki na biyu, abinda jaridar ta ce babban kalubale ne a gabansa bisa la'akari da wasu tarin matsalolin da kasar ke fuskanta, cikin su har da matsalar tsaron da ta hana shirya wannan zabe a wasu yankunan da ke karkashin ikon 'yan bindiga, yayin da a jajibirin zaben ta kaddama ta barke akan sahihancin kundin rajistar zabe. Saboda haka Le Nouveau Republicain ta kara da cewa ba mamaki Ibeka ya sha kaye, amma a jira a ji abin da hukumar zabe za ta sanar. Jaridar Le Vendemain ta ruwaito cewa ambaliyar ruwa ta ruguza gidaje 2,995 a garuruwa da dama na Jamhuriyar Nijar, lamarin da ya ritsa da mutane sama da 17,000, har ma ya hallaka mutane 13 da dabbobi kusan 25,000. Sannan ambaliyar ta nutsar da gonakin da faɗinsu ya haura eka 399. Jaridar na cewa izuwa tsakiyar watan Yuli jihohin Yamai da Dosa ne kawai ba a fuskanci wannan matsala ba, to amma hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai OCHA ta gargaɗi hukumomi akan buƙatar ɗaukar wasu matakan taƙaita walhalin jama'a, in ji Le Vendemain. A wani labarin na daban wanda da shi ne za mu ƙarƙare, jaridar Lankitar na cewa wasu jiragen dakon kaya kimanin hudu shaƙe da kayan yaƙi sun sauka a filin jirgin saman Yamai a ci gaba da yakin da Jamhuriyar Nijar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addanci. Akalla kashi 20 daga cikin 100 na kasafin kudaden kasar ne gwamnatin Nijar ke cewa tana kashewa fannin tsaro a 'yan shekarun nan. sai dai idan aka dubi abin a zahiri za a gane cewa cuwa-cuwa ce kawai ake yi tsakanin wasu manyan sojojin kasar da 'yan siyasar da ake dasawa da su injilan ketar. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum, muryar Amurka mai magana abun didi Bunza. Hakikanin gaskiya kai sojojin da Jalal Muhammadu Buhari ya yi zamfara ya yi didi saboda abin ya yi nisa. A ce a tare mutane duk su ce babu bacci da mutane babu komai a tabbata wa mutane wuta a kama mutane da rana a kama mata a kone gidaje saboda haka muna kiran Jalal Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar Jawara Zamfara da sauran gwamnatoci na kasashen duniya inda aka ta'addanci a doki mataki sosai ga talakawa. Ana maganar demokradiya, talakawan da su kai ta su yi zaɓe a hita da rana a hita da ruwan sama a yi zaɓe a ce ko ba a iya kare ƴancin talaka. Sannan muna kira ga waɗanda ke ta jam'iyyar APC ya kamata talakawan ƙasar mai gano duk inda balgurbi ya ce mu san shi bai balgurbi na saboda haka yana da kyau mu yi tsaye mu tsadi shugabanni na gari kowace jam'iyya yake mai magana abun didi wani lokaci kuma da ke Najeriya.
Assalamu alaikum, mai magana Umar Hassan Tankure daga nan Katsina Basu ba tare da bakin KTTV. To shugaban ƙasa, kada magana buba ga ladima ta zama gaskiya. Can baya da ka ce baka yin first lady, amma yanzu bayan first lady ta shugaban ƙasa har ta mataimakin shugaban ƙasa ka rantsar da sakatarori nasu, to a dai tsara ana duwo bakin latari.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika, mai magana Alhaji Musa na Irkon Suya ke nan Najeriya. Na je ta tasiriya da ƙarya da bulan hukunci da kuma bibi da sharri a dukkan Najeriya ya san kashin Boko Haram. Sai an kaɗa faɗin Fulani da makiyaya ba su ɗaukar na Boko Haram ko kwata, domin duk wanda ya san yakin Boko Haram ba zai haɗa faɗin Fulani da makiyaya ba. Wannan ƙarya ne, wannan tasiriya ce.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, sunana Hali Bako Rijega. Mun ji hira da kuma da Shehu Sani ya yi da gidan rediyon tarayya, mun ji daɗi kuma mun yaba kuma Allah ya zaza manan gwamnatin APC, kuma muna nan tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya kamar yadda ya bayani, kamar yadda ya bayanin nan kuma muna son duk wanda aka sa ana iya jawo wato don Allah a bi shi a lallabo shi don ki dawo domin shugaban ƙasa ya ci gaba da aiki ne da raya ƙasa.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa ƙofarsa a buɗe take ya tattauna da ƙasar Iran. Trump da ya yi wannan kalamin ne a fadar White House a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya yi da Prime Minister Italia Giuseppe Conte. A nan ne wani ɗan jarida ya tambaye shi ko a shirye yake ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani. Trump ko ya amsa da cewa ganawarsa na garin da garin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin sun isa misali akan irin hubbasansu a fagen diplomasiya, musamman ma a kasashen da ake gani suna gaba da Amurka. A zaben da aka gudanar a kasar Mali, jami'an kasar sun ce ba a gudanar da zabe ba a rumfuna sama da 700 a zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Lahadi. Hakan ko ya biyo bayan harhare da kuma barazanar tashin hankali ne. Mahukunta suka ce a wannan adadi ya kai kashi 3 na daukacin mutanen kasar da wasu jefa kura'a ba sakamakon tashin hankali. Wuraren da lamarin ya shafa ko suna yankunan da suke tsakiyar kasar ne da kuma arewaci, inda ake fuskantar masu tsatsauran ra'ayin addini da kuma rikici na kabilanci. Kana jiya Litinin ne 'yan kasar Zimbabwe suka jefa kura'a wanda ke cike da tasiri ga kasar, wanda kuma suke sa ran ya sauya tattalin arzikinsu da ya sukurkuce da martaban kasar da ta zube a fuskar duniya ƙarshen tsohon shugaban kasar Robert Mugabe, wanda ya kwaye shekaru 38 yana musu mulkin kama karya. Masu ido a zaben cikin birnin Harare, fadar gwamnatin kasar ba su ba da bayanin wani tashin-tashina ba har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe da yammaci. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wani mummunan hari akan wasu turawa mahayaki ke ranar Lahadi a Tajikistan.
To a gaida kai ladan masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wata tawagar abokan aikin mu za su zo da wani sabon shirin insha Allah. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a jin shi ladan Ibrahim a yawan da Ciyo Bahiro Diodune da kuma Darren Smith Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.